waɗannan buƙatu ya shugaban kungiyar ta One Nigeria Muhammad Salih Hassan ta zuwa ne a daidai lokacin da wasu ƴan Najeriyan daga yankin arewacin ƙasar suka dauki matakin gudanar da zanga-zanga da bayyana ƙorafe-ƙorafen su ta yanar gizo don jawo hankalin gwamnati ga mawuyacin halin da yankin arewa ke ciki.
Ba wanda za a ce maka wai an je ana kama ƴaƴan ana dauke su a ce wai muna cikin jin daɗi, babu jin daɗi, ba wanda yake jin daɗi. Shi ma shugaba Buhari baya jin daɗin al'amarin, dukkan mu sai kowa yake akan wannan al'amarin cewa samu maslahan yanda za a yi ayi maganin shi, kuma tabbas zanga-zanga ba zai yi maganin shi. Arewa a yanzu kamata yayi munutsu. Na farko shine mu sa Allah a gaba, na biyu mu yi ladabi wa shugabanni kamar yanda addinan mu biyu na Krista da Islama ta nuna mana. Yanzu ba alheri bane mutumin arewa da yake cikin wannan hali na kakani kai kazo ka gaya mishi cewa a zo ayi zanga-zanga, kuma kana kira ne ma ba wai zanga-zanga kadai hakan nan ba. Wato in ka saurari bayanan mutanen nan ma maganganun da suke nunawa ma violent protest suke magana akai, duk ɗan siyasa ne suke tunzura waɗannan mutanen.
Amma ga wasu ƴan Najeriyan waɗannan maganganu ba haka take ba, ta hanyar zanga-zanga da kiraye-kiraye ta yanar gizo kadai ke ragewa talaka da gwamnati za ta ji kukan sa ta kuma san halin da yake ciki.
Yanzu tura ta kusan kai bongo, wanda dole ne zamu fita mu nuna ma gwamnati yatsa ta kowani hannu don mu tabbatar an kare dukiya da kuma rayukan al'umman kasar nan, musamman abubuwan da yake faruwa in ka bi hanyoyin kasar nan gaba daya, baka da inda kake da kwanciyar hankali sai kaga ka isa lafiya. Dole ne mu tashi mu yi magana, kuma in gwamnati tana bacci ta farka da irin wannan bala'i, don har inda suke abun nan zai same su, kar su gani suna zaune da jami'an tsaro da sauransu, akwai abun da yafi karfin jami'an tsaro, ba za su iya tare su ba wallahi.
Shugaban kungiyar matasa ta Arewa maso gabas kenan Alhaji Abdulrahman Bubakacham, ita ma fitacciyar yar gwagwarmaya Aisha Yusufu tana jagorantar wani gangami a yanar gizo.
Dalilin da yasa na bude wannan shafi inda nake so ƴan Najeriya su sa hannu a wannan petition din da kuma kudurorin da muka fitar da su na cewa muke so yau da mun waye gari a Najeriya, ba abin da ya kai arha a Najeriya kamar zan dan adam. Kuma duk gwamnatin da yake ba za ta iya kare rayukan jama'a ta ba da dukiyoyin jama'a ta, to ai wannan babu amfanin gwamnati din. So shi yasa muke kira ga gwamnatin Najeriya cewa ya kamata ta fito kuma ta tabbatar cewa rayukan mutane an kare, rayukan mutane an kare, dokokin mutane.
A nasu bangaren kuwa wani hota na Arewa a yanar gizo takardar ƙofofi suka tura wa hukumomin tsaron ƙasar kan matsalar, kuma Abbas Hanifan Tani shike zama shugaban kungiyar na ƙasa.
Duba da irin halin da al'umma suke ciki, wanda muke ganin bai kamata a ce Najeriya har yanzu bata wuce wannan matakin ba, muna ƙara jan hankali gwamnati da kuma hukumomin tsaron, za mu zuba ido mu gani irin matakin da hukumomin tsaron za su ɗauka game da kashe rayukan mu da ake yi ba gari ba dalili. Kuma insha Allah duk wani abu na gudunmawa da hukumomin tsaron suke buƙata mu ba su a ta wajen wayar da kan al'umma, domin a ba su haɗin kai, duk za mu ci gaba da yi kamar yadda muka musu alƙawari a cikin takarda. Kuma muna ƙara kira ga hukumar ta ƙara tsauran bincike akan wannan abubuwan da ke faruwa, ta gano a ainihin inda za ta warware wannan matsalolin a faɗin Najeriya baki ɗaya, cikin mun Arewa, wanda da shi muke alfahari.
Ɗaya daga cikin ginshiƙan demokradiyya dai shine faɗin albarkacin baki ba tare da fuskantar wata barazana ba. Yanzu abin jira a gani shine irin tasiri da irin waɗannan kiraye-kiraye za su yi wajen fargar da gwamnati abubuwan da ke damun jama'a ta. Shamsiyya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.